الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا الاثنين 20 غوتا رمضان جرما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دا تليهو دا أربعين دا باكوي واندي داتي دا تاكوس وتراني ترى غوتا أكو شكرا تدبو بيو دا 20 دا شدا ميلادية هورا النبي إيسا دا مريم عليه السلام Allah subhanahu wa ta'ala ya saki tara mu a wannan farfajiyar masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin Alhazzan Kabi domin gudanar da hikayar tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowace rana a wannan wata na Ramadan muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa mana fahimtar abin da yake daidai da kuma fadarsa da kuma aiki da shi ya kuma ba mu kyakkyawan sakamako akai kusakurai muna addu'a Allah ya tsare zukatanmu da harussanmu game da afkawa cikin kurakurai Allah mu dauki sarki ya karbe ibadunmu to idan ba a manta ba muna nan cikin sura ta biyu suratul baqara kamar yadda aka sani mun kwana a aya ta 11 kuma yau ma insha Allah ta'ala akan ta zamu tashi wa idza qila lahum la tufsidu fil ard bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am wa idza qila lahum la tufsidu الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
نعم
وإذا
يا إسا الله سبحانه وتعالى yace wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun to kamar yadda bayane suka gabata cewa wannan aya tana magana ne akan bangarora guda biyu bangarorin masu imani ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wanda su ne bangaren waɗanda hani yake fitowa daga gare su bangare na biyu kuma tana bayani ne akan wani sashi wasu daga cikin mutane su ne munafukai sawa'un munafukan a bangaren al-yahudu ko kuma munafukai a bangaren larabawa da sauran kuma kabilu cewa duk sanda masu imani ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayyo su waɗannan munafukai gargadi ya tsoratar da su Allah akan nuna musu hadarin abin da suke akai na munafunci da kuma kiyayya ga addinin musulunci da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da aka tsoratar da su aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a cikin ƙasa. Ma'ana wannan abun da kuka siffantu da shi to ku daina, ku ji tsoron Allah ku tuba. To madadin su wa'astu shine qalu innama nahnu muslihun, ansar da suke bayarwa sai su ce a'a ai mu masu gyara ne, mu gyara muke. Kamar yadda bayanai suka gabata cewa a wannan jumla tana ɗaukar abubuwa daban-daban. Abu na farko, sun korewa kansu sifa ɗin da aka jingina musu cewa su al-mufsiduna ne, saboda haka su daina barna a cikin ƙasa. To kaga amsar da suka bayar cewa su muslihuna ne, wasu ne masu gyara daga cikin masu gyara, to kaga korewa kansu wannan sifa ne. Wato kamar su ba su yadda da cewa mabarnata ba ne. Sannan abu na gaba, cewar da suka yi mu muslihuna ne, wato masu gyara ne, mana masu ƙoƙarin sadar da wata alaƙa ce tsakaninmu da su waɗancan kafirai da ake ganin muna ƙawance, muna kai da komo, wato tsakaninsu da kuma masu imani. Wato kamar suna ƙoƙarin kare kansu ta fuskar su fake akan wata alaƙa ko ta zumunta ko ta ƴan uwantaka ko ta abuta da take tsakaninsu da kafirai, wanda wannan shine wai suke tunanin za a ba su uzuri ta yadda za a yi musu uzuri. Bai kamata a zarge su don an gansu da ainihin al-yahudu ba, waɗanda suke kafirai tsintsa. Sannan na uku, tana iya ƙunsar kuma wanda shine ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas cewa qalu innama nahnu muslihun, wato mu masu gyara ne, masu ƙoƙarin daidaita tsakani ne tsakanin kafirai da kuma ɓangaren masu imani, wato mu masu sulhu ne, sulhu muke yi. Tunda akwai gaba tsakanin su kafirai da masu imani, to wannan gabar, wannan wutar husuma ɗin ita muke ƙoƙari mu rage. Ko da ba mu kawar da ita ba, to muna ƙoƙarin mu rage wannan adawa ɗin ta yadda za a samu kusanci tsakanin su masu imani da kuma su kafirai. To wannan shine abin da ita wannan jumla ɗin ta ƙunsa na amsar da suka bada, wanda wannan ya nuna cewa da yake gyaran ba sifar su bace, kamar yadda muka faɗa jiya, to kaga ba su ce qalu innama nahnu al-muslihuna ba. Domin da sun faɗi haka, to sai ya zamo cewa sun bada wato wata irin sifa ta gyara cikakka kammalalla game da su, sai zan kamar sun ware kansu da ainihin cewa su kaɗai ne masu gyara. To amma da yake su ma sun san da'awa suke yi, sun san maƙaryata ne, to shi yasa ba a sa alif da lamun aka ce al-muslihuna ba, sai suka ce muslihuna, mu masu gyara ne daga cikin wasu da ke gyara, ma'ana kenan ba su kaɗai ba ne. Aga wannan yana nuna ƙaryar maganarsu, ya tabbatar da cewa gyaran da suka yi da'awa ba gaskiya ba ne, ƙarya suke yi. To da Allah ya tashi ba su amsa, sai aka ƙara dawo musu da wannan sifa ɗin da ainihin wato suka korewa kawunansu ta fasadi a cikin ƙasa, sai Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna, ala Allah sai ya ja hankalin masu imani waɗanda suke gaya waccan maganar cewa mu masu gyara ne. Allah ya ce innahum humul mufsiduna, Allah ya ce su ɗin to maɓarnata ne, cikakkun maɓarnata. Kaga anan da aka sake tabbatar musu da wannan sifa ɗin da suka kore a farko, to nan kaga sai aka shigar da alif da lamun, sai aka ce al-mufsiduna, domin a yi ƙoƙarin shigar da cewa wannan sifa ɗin ta ɓarna sifa ce tasu ta haƙiƙa. Wato su ne lamba ta ɗaya cikin al-mufsiduna, ko da akwai wasu masu ɓarna waɗanda ba su ba, to su suka fi cancanta a siffanta su da masu fasadi cikin ƙasa. To wannan gargaɗi ne ya fito ko dai daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani sashe daga cikin masu imani da suke yi wa su waɗannan maɓarnata, wato waɗanda Allah ya ba da labari cewa zukatansu cike suke da rashin lafiya, cewa abinda suke akai su ji tsoron Allah su tuba. Kaga wannan yana nuna muna karantar wa cewa duk sanda kake tare da mutum yazo da wani abu wanda ba daidai ba, kuma kai ka san wannan abun kuskure ne, to wajibi ne ka tsoratar da shi Allah. Wani abin nan da kake yi ba daidai bane, ka ji tsoron Allah, ka tuba, ka nuna masa girman abun, ka nuna masa hadarin abun, ba wai ja baki za ka yi kai shiru ba. Kamar yadda kaga su munafikai zaman su tare da mu'mine bai hana suka gaya musu gaskiya ba, kaga sai suka gaya musu gaskiya, suka ce da su la tufsidu fil ardi, ku daina barna a cikin ƙasa. Duk da kuma mafi yawan abubuwan da suke yi ba a zahiri suke yin su ba, to amma tunda Allah ya bada labari, to kaga labarin Allah gaskiya ne. To wannan yana ishara kan cewa duk sanda kake tare da wani, zama ya hada ka da shi, aboki ne ko dan uwa ne ko makoci ne ko ma mi ya hada ku, sannan kuma ta bayyana gare ka cewa mabarnaci ne, to ka tsoratar da shi Allah, ka ja kunninsa, ka yi masa gargadi, ka yi masa wa'azi, ka nuna masa abin da yake ba daidai bane. Sai zan kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato masu imani. Sannan a wannan aya kuma za mu fahimci cewa daga cikin sifofin munafukai mafi muni shine rashin karban gyara. Wannan yana daga cikin miyagun sifofin munafukan Allah. Duk sanda aka kawo musu gyara akan wata barna da suka kasance a cikin ta, to ba sa karba. Kaga wannan sifa ce ta girman kai, sifa ce ta girman kai, sifa ce ta kin gaskiya. Domin sifa ta mu'minai, to mu'minai Allah ya sifanta su cewa masu saukin kai ne. Sannan kuma ba zai yiwu a matsayinka na mu'mini a nuna maka cewa abu kaza da kake yi ba daidai ba ne, kuskure ne, sabon Allah, ka murje ido ka ce a'a, ai kai daidai kake, ai kai mai gyara kake. Wannan sifa ce ta ainihin su munafukai. Tunda za mu ga cewa duk da sun tabbatar da abin da suke akai na barna, kaga wa'azi aka yi musu, gargadi aka yi musu, aka ce da su la tufsidu fil ardi, ku daina fasadi a cikin ƙasa. To madadin su ce to mun ji kuma insha Allah za mu daina. To amma sai suka zo ma suna jayayya akan abin da suke, su ba su ma yadda da abin da suke barna bane, fasadi bane, sai suka ce wai gyara suke. To wannan yana daga cikin sifofin munafukai, kuma shine wato ba wa mummunan abu suna wanda yake kyakkyawa. Kaga abin da suke saban Allah ne, abin da suke fasadi ne, amma sai suka kira shi da gyara. Wannan yana daga cikin sifofin su. Sun tabbatar da cewa abu kaza ba daidai bane, amma kuma sai su dauki suna kyakkyawa don su gyara abun, don su gamsar da mutane cewa su mutanen kirki ne, mutanen kwarai ne. To saboda haka ƴan uwa, cikin halittu da Allah madaukakin sarki ya halitta, ba a yi wani simfi, wani nau'in mutane mai matukar matsala kamar waɗanda suka siffantu da wannan sifa ta munafunci. Shi yasa za mu ga a cikin Alkur'ani Allah wurare daban-daban yana ta bayanin sifofinsu, yana ta bayanin sifofinsu. Hikima shine yi wa sauran masu imani gargadi don kansu kada su samu kansu cikin wannan mummunan ɗabi'a ɗin ta munafunci. To an maimaita bayani ne game da sifofinsu da kunyata su da tona musu asiri, saboda kai mai imani ka bi a hankali, saboda abu ne wanda yake saurin shiga wato cikin zukatan mutane idan mutum bai yi hankali ba. To saboda haka a wannan aya, aya ce wadda ta ƙara tona asirin su munafukan Allah. To bayan wannan kuma sai aya ta gaba kuma sai suka ci gaba da ce musu wa iza qila lahum amin kama amanan nasu.
Wa iza qila lahum amin kama amanan nasu qalu anu'min, qalu anu'min kama amanan
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da bamu labari akan wato ƙarin wa'azantarwa da ya fito daga sashen masu imani ko daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga su munafikai wanda wannan shine karo na biyu na nau'in wa'azi da aka yi musu. Allah ya ce wa idza qila lahum, idan aka ce da su aminu, ku yi imani, imani na gaskiya, ku yi imani, imani na gaskiya, wato ba imani na munafunci na shakka ba, to shi ne sai su ce, ƙalu sai su ce a nu'minu, za mu yi imani kama amana sufaha'u, ko wa idza qila lahum aminu kama amana nasu. Idan aka ce da su ku yi imani kamar yadda mutanen kirki suka yi imani, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran ragowar masu imani, to ƙalu sai su ce a nu'minu kama amana sufaha'u, za mu yi imani kamar yadda wasu jahilai masu ƙarancin tunani suka yi imani, yanzu irin nasu imani za mu yi, ai mun ci baya. Ba zai yiwu a ce wato mun daidaita kawo namu da su ba, to amsar da shi ma suka bada kenan. To shi ma sai Allah ya musu raddi ya ce ala innahum humul as-sufaha'u, Allah ya ce ku saurara ya ku masu imani, innahum su masu wannan magana, humul sufaha'u su ne cikakkun jahilai kuma wawaye marasa tunani, walakin la ya'lamuna, sai dai jahilai ne, ba su da karatu, ba su da ilimi, shi yasa ba su gano cewa wato su ne cikakkun jahilai ba, ba waɗancan da aka ba su umarni aka ce su yi imani irin nasu ba. To wannan aya ita ma malamai wato suka yi sabani a kanta, kamar yadda dai aka yi sabani a kan wadda ta gabata, cewa wa idza qila lahum, wato idan aka ce da su, lahum ɗin nan wasu malamai suka ce ana nufin wato munafukai daga cikin su ahlul kitabi, wasu daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan. Wasu kuma suka ce ana nufin munafukai umuman, duk wani munafiki a wannan lokaci, to shi ake gaya wannan magana cewa wa idza qila lahum aminu kama amana nasu, duk sanda aka ce da su ku yi imani na gaskiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai suka yi imani, to shi ne sai su ba da wannan amsa, sai su ce to yanzu za mu yi imani kamar imanin wato jahilai masu raunin hankali. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a, wa idza qila lahum, lahum ɗin nan ya kunshi su munafukai da kuma sauran kafirai, wato ayan tana da umumi, sai ya zamo kenan wa'azin bai taƙaita iyasu ainihin wato munafukai ba, ya shafi hatta sauran ragowar kafirai waɗanda su kafircin su a fili yake, ba na ɓoye ba ne, da su ake kira kafirai. To amma za mu ga cewa siyaƙin siyaƙi ne na su munafukai, siyaƙi ne na su munafukai tun daga waminan nasi man yaqulu amanna billahi, saboda haka su ake ta magana a kansu. To kaga abin da yafi dacewa da siyaƙin ya zamo wa idza qila lahum, lahum ɗin karon farko waɗanda za su fara shiga su ne munafukan, amma wannan ba zai hana kuma a samu sauran kafirai da wasu masu saɓon Allah kuma sun shiga ciki ba, tunda umarni ne da kyakkyawa, umarni ne da imani, cewa in aka ce da su su yi imani, tunda kowa ana umarta su da imani, kamar yadda su karan kansu mu'minai ɗin a ayoyi, wasu ayoyin an ba su umarni cewa su yi imani da Allah, ƙari akan imanin da suke akai, to wannan ba zai kore a samu shigowar wasu daga cikin kafirai ba, ko wasu daga cikin ahlul ma'asi masu saɓon Allah. To almuhim su dai kafirai su ne lamba ta farko da za su fara shiga cikin waɗanda ake yi wa wannan nasiha, cewa ku ji tsoron Allah ku zama masu imani imani na gaskiya ba imani na jabuwa imani wanda yake cike da shakku imani wanda yake cike da kwankwanto to ba wannan imani ake bukata ba wanda imani ake bukata sai aka ce kama amanan nasu kamar yadda annasu suka yi imani to labazin annasu shi ma malaman tafsiri suka yi ta sabani akai suwa ake nufi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin waɗanda suka yi imani daga cikin su ahlul kitabi to su ne ake yi musu wasiya da cewa su yi imani irin nasu wasu daga cikin ahlul kitabi saboda an samu wasu daga cikin su kwarori waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka gazganta alqur'ani wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a kama amanan nasu annasu din nan wato ana magana ne akan Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato al'ummarsa waɗanda suka yi imani a wannan lokaci wanda wannan shine tafsirin wato habrul umma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yadda At-Tabari ya kawo asar din sa a tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an haka Ibn Abi Hatim shi ma a tafsirin sa Tafsirul Qur'anil Azim ya kawo asarin shi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace annasu kama amanan nasu ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin mu'mine waɗanda suka yi imani da shi a zamaninsa imanin da suka yi to shi ne ake yi wa waɗannan munafukai wasiya ane musu nasiha cewa su aje wancan imani nasu najabu su zo su yi koyi da waɗannan mutanen kirki saboda su ne suke da imani na gaskiya wanda Allah ya yarda da shi imani ne wanda yake da yaqini to ya imanin su annasu yake Abdullahi dan Abbas yayi bayani a wancan asarin nasa yake cewa shine ku yi imani da cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama innahu nabiyyun rasulun ku yadda da shi annabin Allah ne kuma manzo ne na Allah subhanahu wataala ku yadda da haka wa anna ma unzila alaihi haqqun kuma ku gazganta cewa abinda aka saukar masa na alqur'ani gaskiya ne ma'ana ku gazganta alqur'ani wa saddiqu bil akhirah kuma ku gazganta yinin karshe shi ne ranar tashi alkiyama sannan kuma wato ku yi imani da cewa annakum mab'usuna min ba'dil maut ku yi imani da cewa in kun mutu za a tashe ku ranar gobe kiyama to Abdullahi dan Abbas yace wannan shine imanin annasu anan imanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran rugurin mu'minai to yace shine aka ba su umarni cewa su yi irin wannan imani ma'ana su fara gazganta manzon Allah tunda a zukatansu basu gazganta manzon Allah ba zukatansu sun ƙaryata manzon Allah sai aka ce da su to ku yadda da cewa shi manzon Allah nabiyun kuma rasuli annabin Allah ne kuma dan aikin Allah ne ku yadda da haka a zukatanku wannan shine abin da ake bukata sa'an dan kuma ku yadda da alqur'ani wanda aka yi masa wahayi aka saukar masa ku yadda da cewa gaskiya ne sannan abu na uku ku yadda da ku gazganta yinin karshe shine ranar tashi alkiyama abu na hudu ku yadda da cewa in kun mutu za a tashe to wannan shine ma'anar wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu inji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da har wasu ba daga cikin salaf su ma sun fassara cewa annasu ana nufin wato ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ruguwar masu imani sai zamo kenan lafazin annasu anan duk da lafazi ne wanda zamu ga yana umumi wanda mun yi bayani akan dalalarsa ta lugha cewa kusan malamai na larabci sun kasu har kashi uku akan ma'anar annasu ko kuma asalinsa daga mi aka narko shi al-imam sibawayhi muka faɗa cewa ya tafi kan cewa annasu wato daga al'unsu al'unsu kuma a larabci shine az-zuhuru bayyanar abu a fili da kuma rashin wato tsoro shine adamul wahshati sai zamo yana unasun sai aka ainihin shafe masa fa'ul kalima hamza sai ya koma nasu sai aka shiga masa da alif da lam sai ya koma annasu ala wazni alu kenan kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata sai zama mutane kenan an kira su ne kaga saboda bayyanar su saboda a fili suke ana ganin su kuma su ma suna ganin junan su sabanin kishiyoyin su alijanu kaga alijanu ba a ganin su a siffa wadda Allah ya halicce su da ita amma in suka rikida suka koma wasu halittun daban to wannan zai iya yiwa a gansu duk da akwai malaman da ke ganin za a iya ganin aljanun akwai waɗannan malamai to amma dai jumhurul ulama sun tafi kan cewa aljanu ba a ganin su a boye suke wasu kuma suka ce annasu kama al-imam al-kisai rahimahullahu ta'ala yace daga annausun annausu kuma shine al-haraka motsi za mu ga dan adam yana motsi in dai akwai ruhi tattare da shi ba ya mutu ba to sai ya zama suka ce daga nawasun ne kaga annasu alif din nan dake gabanin sinun wato sai ya zama asalin tawawun ce aka mayar da ita alif sai ya koma annasu ala wazni fa'alun kenan wasu kuma suka tafi kan cewa minan nisyani daga mantuwa an narko annasu ne daga ainihin annisyan saboda dan adam yana da yawan mantuwa wanda wannan duk da yafi shahara a gun malamai to amma dai yana da rauni to shi kuma sai ya zama wato daga ainihin nasayun sai aka samu kalbi a kalma din aka dauko ya'un aka shigar da ita tsakiya sino ita kuma aka mai da ita karshe sai ya koma wato ainihin annasu bayan kalbin ya'un din ta koma alif to wannan ta fuskar luga kenan amma a ma'ana anan da aka ce kama amanan nasu to sai malamai suka ce wato ba wai dukan mutane ake nufi ba dan an ce annasu to lafazi ne wanda ana umumin shiga ainihin duk wani wanda yake dan adam ne hakikatan amma ibnu adil rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa al-lubabu fi ulumil kitab yace ana ilaqin shi hatta ga aljannu aljannu su ma akan kira su da annasu majazan ba hakikatan ba sunan su na hakika shine aljannu to sai zan wani sashi ake magana sashin nan shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma almu'minuna wadanda suka yi imani da shi su ne ake kira da cewa munafukai su zo su yi imani irin nasu saboda su ne suka yi imani imanin da Allah shi ne ya yarda da shi ba irin imanin munafukai ba to kaga anan sai malamai suka ce kama amanan nasu wato suka ce akwai abin da aka shafe an shafe al-mawsuf an shafe wato al-man'ut ita kafin din nan sifa ce taqdirin ayar shine wato aminu ku yi imani wato imanan ka imanin nasu ku yi imani wani irin imani imanan din wato shine al-mawsuf wanda aka shafe a fadan wasu malamai wato ku yi imani wani irin imani wani irin imani ne shine kama yadda su mutanen nan suka yi imani na tare da ku annabi muhammad da kuma sauran ragowar masu imani sai zamo kafin din nan tana mahalli na nasaba kenan to wannan nasihar da aka yi musu kenan to amma sai suka sake bayyana halin su kamar yadda suka bayyana a ayan da ta gabata dalu sai suka ce al-mu'minu yanzu za mu yi imani wai ta'ajjubi suke yi mamaki suke yanzu za mu yi imani kama amana sufaha'u kun ga sai suka canza musu suna shi yasa muka faɗa a ɗazu cewa daga cikin sifofin munafukai canza ma abubuwan sunaye kun ga umarnin da aka ba su ba ambaci labazin as-sufaha'u ba ba a ce wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha'u ba ba a faɗi haka ba cewa ake yi aminu kama amanan nasu to suka tashi madadin su ce anu'minu kama amanan nasu to sai suka canza annasu din sai suka kawo nasu sai suka kawo lafazin as-sufahau to me dalilin da yasa suka yi haka sun yi haka ne don su yi abin da suka zaba suka saba na zagin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zagin masu imani saboda lafazin as-sufahau daga as-safihu ne in an ce as-safihu shine al-jahilu qalilur ra'yi ko da'ifur ra'yi mutumin da yake jahili ba ya da karatu sannan kuma yana da raunin hankali yana da raunin tunani ba ya da zurfin tunani shine as-safihu to jam'in sa jam'u takasir shine sai a ce as-sufahau kama al-hakim sai a ce al-hukama kama al-ulama kaga daga al-alim al-alim sai a ce al-ulama kama ash-shurafa sai a ce ash-sharif to sun yi haka ne dan su ainihin zagi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun san wa ake nufi da annasu sun sani sun san ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su Abu Bakar da Umar da sauran ruguwar sahabbai waɗanda suka yi imani da Allah imani da gaskiya to amma sai suka dauko wannan lafazi wanda yake cike da zagi da aibatawa da suka a gane indirect zuwa ga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce to mu ba za mu yi imani irin nasu ba to sai Allah ya musu raddi da irin lafazin da suka kawo Allah ya ce ala ku saurara innahum lallai su humu sufahau su ne cikakkun jahilai kuma marasa tunani masu raunin hankali masu raunin hangen nesa kaga kenan ya nuna kenan waɗanda suka jefa mu wannan kalma kalma ba ta cancanta gare su ba shi yasa Allah ya kore su sai aka tabbatar musu saboda siffar su ce to siffar tasu ita ce sai suka dauka sai suka jefi wanin su da ita kamar karin magana ne da larabawa ke cewa ramatni bida'iha wan sallat ciwon da ke jikinta ni lafiya ta lau to sai ta jefe ne da wannan ciwon ta ce ni adda shi su adda rashin lafiya ne jahilci su adda rashin lafiya na raunin tunani da hangen nesa amma sai suka dauko sifa din da sunan to sai suka jefi masu cikakkun hankali kuma su ne malamai a wannan zamani sai suka ce ya awai jahilai ne kaga wannan zagi ne zagi ne to amma da yake suna da wayo kuma dama shi munafunci an gina shi ne a boye ba wai a zahirance ba to shi yasa sai suka zagi annabi da masu imani amma cikin hikima cikin dubara te da wanda ya san usulubi na larabci to shi ne zai gane wannan shi yasa da Allah ya tashi mai da musu martani to sai ya kausa sali shi a kansu tare da taukidi bayan ya yi tambihi ga masu imani waɗanda adda imani a saboda kada su rudu da abinda su munafukan suka faɗa aka ja hankalinsu Allah ya ce innahum humus sufahau su ne cikakkun jahilai lamba ta ɗaya da me ayoyin da suka gabata ya nuna munafukan nan ba su san Allah ba tun daga abinda suke yi na yaudarar Allah yukhadi'una Allaha wallazina amanu da sun san Allah ya za a yi su yaudarar Allah inda sun san Allah sani na hakika suna da ilimi na hakika to da ainihin ba yadda za a yi wato su yaudare Allah saboda sun san Allah ba zai kyale su ba zai kama su zai kama su to raddi na ɗaya kenan da Allah ya musu sai ce walakin la ya'lamuna sai dai su jahilai ne kai tsaye nan sai aka kore musu ilimi Allah ya ce ba su da ilimi ba su da karatu bayan tabbatar musu sunan da suka jefi masu imani da shi bayan sun barranta da shi Allah ya tabbatar musu wannan sifa din da kamala ta kuma aka shigan mata da alif da lam as-sufaha ku ne cikakkun jahilai wawaye lamba ta daya koda an samu wasu jahilai an samu wasu masu raunin tunani to ku ne sahun farko sauran duka suna baya gare ku shine ma'anar as-sufaha din shigar da wannan alif da lam din kamar yadda aka yi ga al-mufsidin to sai zannan sukar da Allah ya yi musu tafi karfi fiye da su wanda suka yi wa masu imani tafi karfi saboda Allah sai da ya taukidi ya karfafa maganar sannan ya kawo damiru faslin wa imadin hum sannan kuma sai ya kawo lafazin shi as-sufaha din kuma tare da ma'arifa sannan bai tsaya iya nan ba kuma sai ya sake cewa walakin la ya'lamuna duk da lafazin as-sufaha din yana dauke da ma'anar walakin la ya'lamuna din tunda mun ji cewa asalin sa a luga akan jefi jahilai da shi jahili akan kira shi da as-safihu sannan mutum koda yana da ilimi idan ya zan fahimtar sa tana da rauni a ilimin to akan kira shi da as-safihu sannan wanda bai san maslaha kansa ba bai san abin da shi ne maslaha a rayuwarsa ba to shi ma ana kiransa da as-safihu shi yasa a wata aya Allah ya ce wala tu'tus-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama Allah ya ce kada ku baiwa wawaye waɗanda ba su san maslahar rayukansu ba to dukiyoyinsu da ke hannunku da Allah ya wakilta ku a matsayin wakilai ku kula da su to kada ku ba su dukiyar ku tsare musu dukiyar har lokacin da hankalinsu ya kawo to as-sufaha wa anan Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala yace ammatul mufassirina mafi yawan malaman tafsiri sun tafi kan cewa ana nufin kananan yara da mata a wannan aya wala tu'tus-sufaha me yasa aka kira su da as-sufaha saboda yara ba su san maslahar kawunansu su ma mata haka saboda raunin da Allah ya halice su da shi to kaga lafazin as-safahu wato yana da abubuwa da yawa amma asalin sa shine abin da yake da rauni mara nauyi asalin as-safahu shine al-khiffatu duk abin da ba ya da nauyi to shine asalin kalmar as-safahu din to sai ya zan wanda yake hankalinsa yana da rauni ta yadda bai san abin da shine maslaha ga rayuwarsa ba to sai za ana itilakin lafazin gare shi saboda raunin hankalinsa haka shi ma wanda yake jahili tunda shi ma jahili kaga bai san maslaha kansa kamar yadda al-Imam Shamsuddin Az-Zahabi yace jahili yana raddi ne ga jahilai masu kokarin kutsawa cikin fage na malanta har suna hukunci game da abin da ya shafi ilimi yace to ai shi jahili aslan kansa ma bai san kansa ba ballantana ya san waninsa kansa ma in an ce yayi bayanin kansa ba zai iya bayanin kansa ba tunda abu ne wanda yake da alaka da ilimi bayanin kansa din to kuma shi jahili ne bai da ilimi to ya za a yi kuma yazo ya zauna ya ce zai yi bayanin wani din ma kuma malamai to babu shakka wannan raddi da Allah ya musu to raddi ne wanda yake mai karfin gaske shi yasa al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake wata magana dangane da wannan aya yace Allah ya siffanta su da sifofi kala-kala sifa ta farko ya kira su da as-sufaha ya kira su da ainihin wato as-sufaha cewa su jahilai ne su ne cikakkun jahilai ba wai waɗancan da suka jefa mu wannan mummunan kalima ba sannan Allah madaukakin sarki kuma ya siffanta su da ainihin wato marasa ilimi tunda ya ce walakin la ya'lamuna sai dai su jahilai ne kaga in aka ce wani la ya'lamu to kaga ya jahalu kenan ba za a ce mutum la ya'lamu ba don kore masa sani ne to in aka ce la ya'lamu to kaga ya jahalu kenan an tabbatar masa da kishiyar ilimi shine jahilci. Yace to anan an tabbatar da cewa munafukan nan tantiran jahilai ne, wanda jahilci yana daga cikin abin da ya sabbaba musu fada da gaskiya, yana daga cikin abin da ya jefa su cikin wannan datti na ainihin wato munafunci da suka samu wato kansu a ciki. Yace to kaga wannan shine yafi karfi sama da abin da su suka jefi masu imani, cewa anu'minu kama amana sufaha, za mu yi imani kamar yadda su waɗannan suka yi imani. As-sufaha wato can a bakin su, kaga kai tsaye sun zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma suna sani shi zagin da suka yi, suna sani suka yi. Me yasa? Saboda duka wai kokarin su bawa kansu kariya, don su ainihin wato kare kansu. To shi yasa aka ruwaito wata magana a zuwa ga Abdullahi dan Abbas, wanda Al-Wahidi ya kawo ta a littafin sa Asbabun Nuzuli da sauran rogowar wato ainihin malamai. Haka shi ma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah a littafin sa Al-Ujabu fi bayani al-Asbab yake cewa wata rana Abdullahi dan Ubay, inji shi Abdullahi dan Abbas, sun hadu da wani sashi daga cikin sahabbai kamar Abu Bakar As-Siddiq da kuma Umar Ibn Al-Khattab da Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'a. To da ya hadu da su, sai sheko da gudu ya rungume sayyidina Abu Bakar, shi Abdullahi dan Ubay, ya yabi sayyidina Abu Bakar, ya yabe shi, ya yabe shi, ya yabe shi, ya yabe shi, ya faɗi maganganu na girmamawa zuwa gare shi. Sannan ya dawo ga sayyidina Umar, shi ma ya yabe shi, ya yabe shi, ya gidada shi, ya faɗi kalmomi na yabo zuwa gare shi. Sai ya dawo ga sayyidina Ali, a riwayan ba ambaci Usman ibn Affan ba, shi ma ya yabi sayyidina Ali ibn Abi Talib da kalmomi na yabo. Da ya gama, sai sayyidina Ali ya ce da shi, ka ji tsoron Allah, saboda ya san shi. Bayan ya gama yabonsa, ya faɗi duk abin da yake son ya faɗa, sai ya ce da shi, ka ji tsoron Allah. Kai imani irin imanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sauran rugowar masu imani. To ko da suka dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka tarar da mala'ika Jibrilu ya saukar da wannan aya, wa iza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. To duk da yawa daga cikin malamai sun soki isnadin shi wannan asab din, saboda wasu marwayta da malamai suka yi maganganu a kansa, kamar As-Siddi As-Sagir kala biyu ne, akwai babba akwai karami, Al-Imam As-Siddi, za ku yi ta ganin sunaye a littattafan tafsiri. To babban shi karbabbe ne, siƙa ne, amma shi karamin yana da rauni, ba a karɓar riwayarsa. To yana cikin wannan isnadin. Haka akwai Al-Kalbi, shi ma ba a karɓar riwayarsa. Haka akwai Abu Salih, wanda shi kuma shi ya jingina maganar zuwa ga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda. To shi kuma yana da rauni, duk da rauninsa bai kai sauran raunin waɗancan da suka gabata ba. To wannan tassa shi karan kansa Al-Hafiz Ibn Hajar sai ya soki wannan asabi. To mahallin shahid a wannan ne yana ƙara fito mana da cewa wannan aya din da su waɗannan munafukan ake magana da su, su ne ake gaya wannan magana cewa in an musu nasiha to ga irin amsar da suke bayarwa. To anan da nasihar farko, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, da kuma wannan wasiya da aka yi musu ta biyu wa iza qila lahum aminu kama amana nasu kaga duka ba wanda suka karba duka ba wanda suka karba wannan ta biyu da suka ce anu'minu kama amana subha cikin ta akwai tabbatar da wa kansu cewa su mu'mine ne sai dai imanin nasu to ba zai zama irin imanin wadancan ba tunda sun ce anu'minu za mu yi imani kama amana subha kaga kenan suna da awar su mu'mine ne saboda la'akari da abubuwan da suka yi ta fada a baya wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga hawa yau laifin su na gaba sun kasa yadda da cewa fa imanin da suke akai ba imani ne na gaskiya ba jabin imani ne baragurbin imani ne to shi yasa sai suka ki karbar wannan nasiha din bayan ba su karba ba kuma sai suka hada da zagi ga waɗanda ke yi musu nasihat tunda wa suke nufi da asufahau din sashin waɗanda suka ce da su amin da kuma sauran rogora masu imani shine annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an musu wa'azi ba su karba ba kuma sun biyo da zagi da suka wanda sifa ce ta munafikai da sauran kafirai a lokacin da aka gaya musu gaskiya to sukan tirji su yi girman kai kuma su ƙaryata wannan gaskiyar sannan kuma su soki wanda ya gaya musu wannan gaskiya to amma sai Allah ya isan mu mu'minai sai ya yi musu raddi da kansa yace su ne cikakkun as-sufaha'u sannan kuma su ne jahilai su ne marasa ilimi su ne waɗanda suke ba su da karatu kaga wannan raddi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi musu raddi ne ya yi musu saboda haka duka nasihohin da aka yi musu guda biyu ba su karba ba la tufsidu fil ardi ba su karba ba aminu kama amanan nasu shi ma ba su karba ba karshe kuma wato sun jefi masu imani masu gaya musu gaskiya din da mummunan kalima sun ce da su ai ba su ma san abin da suke ba kaga su suka san abin da suke ke to duka wannan yana fito maka da sifa ta munafikai to za mu ga cewa a ayar da ta gabata wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi da aka kore musu ilimi ba a ce walakin la ya'lamuna ba sai aka ce walakin la yash'uruna nan kuma da aka zo wajen aminu kama amanan nasu ba a ce walakin la yash'uruna ba sai aka ce walakin la ya'lamuna to akwai bambanci tsakanin yash'uruna da ya'lamuna eh akwai to wace balaga ta sa Allah ya canza usulubi tare da cewa da masu maganar da waɗanda ake wa maganar duka siyaki ɗaya ne ma'ana wa iza qila waɗanda suka faɗi wannan magana ta la tufsidu da waɗanda suka ce amin duka mutane ɗaya ne duka sannan waɗanda aka ce da su ɗin kar ku yi ɓanna da waɗanda aka ce da su ku yi imani kamar yadda muminai annabi sallallahu alaihi wasallama da masu imani suka yi imani duka sun fi ɗaya ne su ne munafukai amma can sai Allah ya ce walakin la yash'uruna nan kuma sai aka ce walakin la ya'lamuna to wannan yana daga cikin tadabburin alqur'ani kaga da Allah ya ga da ba sai ya ce walakin la yash'uruna nan ko amma sai yanzu Allah bai faɗa ba to shi ne akwai abubuwa daban-daban da za mu iya kalla wadda ta sa Allah ya ainihin wato bambanta wannan usulubi dalili na farko shi ne za mu ga cewa wa iza qila lahum la tufsidu kaga hani ne akan fasadi fasadi a nan kuma kaga ajiye mun ce ya yi umumi ya shafi duk wani abu da yake sabon Allah ya shafi kafirci ya shafi munafunci ya shafi shirka ya shafi sauran alkaba'ir duka ana hana su cewa kada su yi alfasad a cikin kasa. To shi kuma ash-shu'ur, dama abinda ake kira da ash-shu'ur shine abinda halitta zai yi a ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira al-hawas, shine wuraren idraki, wuraren da dan adam yake iya jin abu ko ya gane abu ko ya san dai da akwai wani abu wanda zuciya na ciki, kunnuwa na ciki, baki na ciki, harshe kenan, hanci na ciki, idanu na ciki. To shi la tufsiduna, kaga yana da alaka ne daga gangar jiki gaba daya, tunda akwai zunubin da zuciya za a yi shi, wani da baki, wani da idanu, wani da hannu da sauransu. To shi yasa da aka zo sai aka yi amfani da lafazin da zai dace da waɗannan hawasu ɗin, saboda walakin la shuruna yayi daidai da dukkanin wuraren da za a iya saba ma Allah, dukkanin wuraren da dan adam yake idraki ya fahimci abu. To an toshe musu wannan hanya ta yadda ba za su ji cewa su mabarnata ba ne. Amma abin da ya shafi aminu kama amanan nasu, kaga anan an yi ta'ayi ne, can kuma an yi umumi, nan an yi ta'ayi ne da umurnin, can kuma hanin da aka yi sai aka yi ainihin ta'amimi, ma'ana aka yi itilakin duk wani abu wanda yake alfasadu. To nan kuma da aka zo sai aka ce a imani ake bukata, sai zan kamar an ware wani abu daga cikin abubuwan da ake bukata wanda shine al'asar, shine imani, tunda shine foundation. In ya samu to kaga sauran ayyuka na gangar jiki za su shigo. To saboda wannan taksisin da ta'ayini, to shi yasa da aka zo sai aka yi amfani da walakin la ya'lamuna, saboda shi labazin la ya'lamuna bai kai gamewar la yash'uruna ba, saboda ilimi akwai wuraren da Allah ya takaita, nan ne kawai ake fahimtar ilimi, shine zuciya. Ba a fahimtar ilimi da kunni ko da idanu in babu zuciya. Misali a zare zuciya a ce kawai idanu su kalli ilimi kuma su gane ilimi ne, ba za su iya. Sannan cikin ayan su munafikan sun yi amfani da labazin jahilci, shine as-sufaha'u. To kaga abinda zai dace da martani ga abinda suka faɗa shine a kawo abinda yake kishiyar ilimi. To shi yasa da aka zo aka ce walakin la ya'lamuna, ba ce walakin la yash'uruna ba, saboda ya kunshi raddi gare su game da ce wanda suka yi waɗancan masu imani jahilai ne, ba su da karatu, su kuma suke da karatu. To wannan yana daga cikin abin da malamai suka yi bayani akai, matsala ce dakika. To zauki ne wanda yake a babin balaga, malaman balaga suke fitowa da shi. Lokaci yayi, to wannan shine. Saboda haka a takaice a wannan gargadi aka yi musu, an hana su, an umurce su da kyakkyawa, kuma duka ba wanda suka karba. To shi yasa mu yi kokari duk sanda aka gaya mana gaskiya, kowaye ya gaya maka wannan gaskiyar, indai ka tabbatar da gaskiya ce to ka karba. Wannan ita ce sifa ta masu imani, kin karban gaskiya da nuna kai baka ma yadda kai mai laifi bane, to sifa ce daga cikin sifofin munafikai. Wanda ayoyin da za su biyo bayan gobe waɗanda za mu karanta za su ƙara fito da ainihin wato barnarsu da kuma munafuncinsu. Allah ta'ala ya taimake mu, Allah ya sa albarka cikin abin da muka ji, kurakurai kuma Allah shi afuwa. Bismillah ma'ala.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan Allah, Allah ya saka da alkhairi. Wannan ba Allah yake tambaya ce akan makallani ne na saba yin karatu tare da liman kuma da shafa'i da wutiri, amma lokacin da muka fara yin tahajjud sai na ranka jinkirta sosai zuwa lokacin da muka yi tahajjud. Shin menene hukuncin haka? Sannan wanda ya fi falala, yin wutiri tare da liman lokacin da suke da ko kuma lokacin tahajjud?
To ai wannan kamar an yi tambayar ko? An yi wannan tambaya kuma kai ka karanta ta, to kaga an yi tambaya ya kamata. an bada amsa akai saboda haka ba laifi bane dama dai almuhim kada a maimaita wuturi sau biyu a cikin dare daya shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su kaga idan ka fara yin nafilfilinka a farkon dare kuma ka san cewa kana tunanin nan gaba zaka tashi ka ƙara wani abu to ba za ka yi ainihin wuturi a nan ba in kuma ka yi ka tashi ka ƙara to a ƙarshen kuma ba za ka maimaita wuturi ba almuhim dai wuturi ɗaya ake yi to wannan shi ne saboda haka in ka abin da ya fi ka jinkirta ɗin har ƙarshen dare shi ya fi kamar yadda ka ba da labari ɗin saboda an fi son shi wuturi ya zamo akhiru salatin laili ya zamo shi ne ƙarshen sallolin dare gaba ɗaya bismillah
sai mai tambaya ta biyu a kan maƙala duk da yake ita ma an ɗan taɓa an sassa amma sai dai bayanin da ya kawo ya ce shi menene gaskiya al'amari na cewa idan ka yi tarawih tare da liman ba za ka yi sallar tahajjud ba domin kuma ya ji wani babban malami na sunna ya yi magana cewa duk wanda ya yi tarawih to ba zai yi tahajjud ba da haka yana neman ƙarin bayani menene gaskiya al'amari
to an yi bayani ko sai ya sami wannan kasir ba sai mun sake ba kar abin ya koma wargin yara a faɗi magana a maimaita a faɗa a maimaita kasir na dawa muka yi wannan tambayar ba zai iya tunawa ba zai iya tunawa a yayi na 17 can ƙasa-ƙasa ne to almuhim dai an yi bayani gamsasshe to kaga babu buƙatar sai mun maimaita ya samu dai wannan kasit sai ya tambayi masu ɗauka sai su gaya masa na'am
nan ma an kawo ƙarshen tambayoyi kuma insha Allah sai gobe Allah ya saka mana da
to amin to